Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara da ku a shirin mu na hantsi. Yau ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Da safiyar yau Asabar, harkokin gwamnatin Amurka ya tsaya cak bayan gazawar ƙuri'ar samar da kuɗaɗen tafiyar da harkokin gwamnati a majalisar dattijai. Da misalin ƙarfe 12 agogon Washington DC, wa'adin gudanar da harkokin gwamnatin Amurka ya cika, wanda ya dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati. Wasu 'yan majalisu na jam'iyyar Republican sun goyi bayan takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen hawa kujerar naƙi a ƙuri'ar da aka kaɗa ta samar da kuɗaɗen gudanar da gwamnati. Bayan da 'yan majalisun suka gaza cimma daidaito nan take, fadar White House ta amsa da fitar da wata sanarwa da take zargin 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar Democrat da nuna fifiko kan bakin haurayen da suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba kan 'yan kasar Amurka. Sanarwa ta ce lokacin da 'yan Democrat suka fara biyan dakarun Amurka da masu aikin kai agajin gaggawa, to za mu buɗe tattaunawa kan tsarin bakin haure. Baki ɗaya 'yan majalisun jam'iyyun ƙasar biyu na nuna wa juna yatsa, yayin da shugaba Donald Trump ke ikirarin cewa za su zargi 'yan Democrat da yunkurin ɗauki hankalin mutane kan cigaban da aka samu a fannin tattalin arziki a ƙasar. Kotun ƙolin Amurka ta nuna alamar za ta tabbatar da dokar baiwa shugaba Donald Trump damar hana 'yan wasu ƙasashe shiga Amurka. Dokar hana shiga Amurka ta shafi wasu ƙasashe 8 ne a duniya, kuma 6 daga cikin ƙasashen galibin al'ummar su musulmai ne. Kamfanin dillacin labarai na Associated Press ya rawaito cewa alƙalan kotun ƙolin Amurka na shirin sauraron muhawara a watan Fabrairu, wato Afrilu, kuma za su wato zuwa ƙarshen watan Yuni su yanke shawara kan batun. Tun farkon watan Disamba ta gabata ne kotun ƙolin ta yanke hukuncin aiki da yin dokar, yayin da ake ci gaba da duba lamarin a wasu kotunan ɗaukar ƙara biyu. Gwamnatin Trump dai na bayyana cewa tana ɗaukar wannan mataki ne domin tabbatar da tsaron ƙasa. Ƙungiyoyi masu mara bakin haure baya sun wanda suka shigar da ƙara don dakatar da dokar suna masu cewa dokar na nuna bambanci ne ga yawancin musulman da dokar ta hana shiga Amurka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya ce kimar sojojin Amurka na raguwa idan aka kwatanta da takwarorinta na China da Rasha, wanda hakan ke zama wani babban kalubale ga dakarun Amurka. A yanzu Amurka ta fi mai da hankali ne akan yawan gasa tsakanin manyan ƙasashe a maimakon ta'addanci a duniya, a cewar Mattis jiya Juma'a, yayin da yake zayyana dabarun tsaron ƙasa da ba na sirri ba na gwamnatin Trump a nan Washington. Ya ƙara da cewa manufa Amurka ita ce inganta ƙarfin soja, yayin da Amurka ke ƙara bunƙasa da kuma tabbatar da cewa a shirye take ta tunkari kowane yaƙi. Bayanan tsaron ƙasar da ba na sirri ba na zargin China da yin amfani da tattalin arzikinta wajen tilasta makwabtanta yin abin da take so, yayin da take gina wani tsibiri na harkokin soja a tekun kudancin China. Ƙasar Tanzania ta dakatar da yi wa jiragen ruwa na ƙasashen waje rajista na wani ɗan lokaci, biyo bayan kama wasu jiragen ruwa guda 5 da ke da tutar Tanzania jikinsu waɗanda ke ɗauke da haramtattun kaya. Jiya Juma'a, shugaban ƙasa John Magufuli ya bayar da umarnin yin cikakken bincike kan wasu jiragen ruwa 470 da ke zirga-zirga a yankin tekun ƙasa da ƙasa ɗauke da tutar ƙasar Tanzania. A farkon watan Janairu ne jami'an ƙasar Girka suka kama wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Tanzania. kusa da tsibirin Girka kan hanyar sa ta zuwa Libya dauke da wasu sinadarai da ake amfani da su wajen hada mabambai. Tun shekarar 2011 Majalisar Dinkin Duniya ta haramta shigar da makamai kasar Libya. Haka kuma an kama wani jirgin Tanzania a tekun Atlantika dauke da hoda Iblis mai nauyin tan 1.6. Tanzania da yana ɗaya daga cikin ƙasashen bakwai da Majalisar Dinkin Duniya ke bincika dalilin kare dokar hana shigar da makamai Koriya ta Arewa. Amurka ta matsawa Tanzania da sauran wasu ƙasashen Afirka hudu lamba kan wasu wato kansu hana jiragen Koriya ta Arewa suna amfani da tutocinsu. Dakarun Somalia na musamman da Amurka ke marawa baya sun kubutar da ƙananan yara 32 da ƙungiyar Al-Shabab ke garkuwa da su.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan yaƙi da cutar tarin fuka da cutar sida da wani kwamiti ya dau gabaran yi a fadin jamhuriyar Niger. Shi kuwa rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan gudunmuwa da shirin raya muradan ƙarni ya kaiwa ƙananan asibitoci a fadin jihar Niger. Rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan tazarar haihuwa da amfanin da yake da shi wajen inganta kiwon lafiyar mata da ma ci gaban iyali baki ɗaya. Shi ma rahotonmu na hudu za ku ji tattaunawa ne da wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu ne da wasu mata daban-daban da suka rungumi tsarin nan na tazarar iyali, amfanin da suka gani da kuma akasin amfanin bayan sun rungumi tsarin na tazarar haihuwa. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo muku zango na ƙarshe na taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar lafiyar ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa. Madam Florence jami'a ce da ke sashin ba da shawara akan abinci mai gina jiki za ta karasa bayani ne akan shayar da jariri nonon uwa da kuma irin abincin da ya kamata a baiwa yara idan suka kai watanni 6 da haihuwa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Kwamitin yaƙi da cutar fuka da cutar sida na jamhuriyar Niger na ci gaba da rangadi a fadin ƙasar ta jamhuriyar Niger domin samun bayanai ta yanda za su ƙara inganta lafiyar al'umma. Wakilinmu Shu'aibu Mani na da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Niger.
Kwamiti na ƙasa mai kula da yaƙi da cututtukan babban tari da na sida ya zuwa cutar malaria don rangadi na jin ra'ayin jama'a abinda suke so akan sha'anin kiwon lafiya sakamakon wani talahi da kwamitin CCM ya samu na kuɗaɗe masu dama daga Fund Mondial. Malam Ibrahim Salufu Tanko, mamba a cikin kwamitin CCM, ƙarara da bayani.
Abinda mun ka samu duka na sida da na tuberculosis da na pali wajen miliyar 50 mun ka samu.
Suwan ga tsari ko ya shahi lahiyar mata da ƙananan yara?
Kaga dai wajen pali cutar sabro wa'anda ta kashe ha ƙwarai shine yara da mata. Kuma kun san da anan ga akwai kwanakin da mun ka zo mun ba da gidan sabro mutum biyu da gidan sabro guda. To wannan ai duk cikin wanga aikin na. Yanzu wannan ya kage yanzu shine wanda mun ka samu na gaba kuma nawa yanzu kuma nan da shekara uku kun mu dawo a ba kuma ko mutum biyu da gidan sange guda.
A bangaren sida anan wani mataki kuma za a dauka?
Shi bangaren sida kun san abunda adda matsala kwarai menene mutum ya san shina da ita. Kana iya ka kare jikinka, akwai maganin da aka sha. Kun abunda an ka ba ƙarfi kwarai ai bincike. In an ka bincika akwai maganinka da su famon da za su sai su bada wanda mutum zai san kisa kyauta za a bada su.
Wannan taro dai na jira'ayin jama'a ya wakana ɗakin muhawara na hukumar kare lafiya ta Jadiyar Spain, inda Malam Salifu Ibrahim Tanko ke jira ga maharta taron ya zuwa kira ga likitoci na karrama ƴan malati a kowane lokaci
su hada muna a cikin maradi bisa ga harakar ciwon gana tari. Ni suka so ayi musu duk abin da sun kace shine za a yi musu a ce ciwon tari ya rage cikin maradi. Ko palin ma kun gani in kowa yanzu sangen nan da muka bada mutum biyu da guda cikin sange ai ka san dai kai yana rage muna ciwon nan na pali. Shi ta kuma butun sida muna fata duk kowa yayi bincike ba komai bana ba.
Wace gudunmuwa kuke jira ga likitoci?
Mu likitoci abin da muka so da su in mutum ya zo likita a tarbe shi da kyau. In kuma shina da ciwon ga na sida ba kamata ba a ce kai likita kai ta faɗa mutane kai wanga yana da ciwon sida ku yi hankali da shi. Mutum ne kuma kowa. Wasu lalle suna son zuwa gidan likita suna tsoron yalla in sun ka tai asiri ya tono. Su ci gaba da hankali da ƴan malati. In mutum ya zo shina da ciwon ga na tuwari in an san shina da shi ai mai gargaji a ce mishi yayi kokari maganin da aka bashi ya sa da shi keta in sun kage ya dawo. Kun san likita duk mace da ta zo in tana da juna biyu ana bata sange ana hada mata wanda ya kamata ta yi yara su kwana cikin gidan sange.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Shirin nan na rayan muradun karni ya kaiwa asibitoci dauki da kayan aiki a jihar Niger, Nigeria. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Babban daraktan shirin mai kula da jihar Niger, Alhaji Abdullahi Baba Ara, ya ce sun kashe sama da naira miliyan 250 wajen sayan magungunan yara da kuma na mata masu juna biyu har ma da gidajen sauro domin raba su a ƙananan asibitocin. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani,
mun kuma hidima sosai na samar da kayayyakin aiki na zamani a wayannan asibitoci din. Mun ba da magunguna masu inganci aka zuba a cikin wayannan asibitocin, har da gidajen sauro masu kyau duka mun bayar. Sannan kuma akwai motoci da muke so mu bayar a duka kowane karamin hukuma na wannan jihar. Yanzu a halin yanzu mun fara bada ƙaliyan daga cikinsu. Wayannan motocin ya kamata su zama guda 26 ne, amma yanzu so far dai an bada kaɗan daga cikinsu wanda aka riga aka gama aiki a kansu, wato ma'ana ambulances.
A yanzu haka dai babban daraktan ya ce sun ɗauki mataki na raba wasu gidajen sauro guda 1439 waɗanda suka daɗe a ajiye a ɗakin ajiya na hukumar ba tare da an raba wa jama'a ba kamar yadda ya bayyana.
Ai ko cikin watan Disamba da ya shuɗe wancan shekarun da ya abun nan akwai sauran kayayyakin da suka rage, gidajen sauro sun fiyewa daga ciki ma. Na je wajen na kai ziyaran bazata na same su na kuma yi tambaya me suke yi me yasa ake aje ba raba ba, naga sun fara kura. Aka ce ai wanda aka yi procuring ne aka kai asibitoci da shi su sauran wa'annan fa. Aka ce wai an aje saboda ba mu aje abu mai amfani ya lalace. mun fatan mu kullun a ci gaba ne abin da ke kasa wanda abin nan ba nace na bada umurni ai maza a nemi mabukata wato asibitoci ko unguwanni dake bukatan wayannan abun ga mai yiwa irin da aka raba musu sun ga sun kare kuma haka dane
a cikin wannan shekara ta 2018 shirin na raya muradin karni zai raba wasu gidajen sauro a wasu makarantun kwana na ƴan mata a nan jihar Niger domin taimakawa wajen kare su daga cutar zazzabin cizon sauro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayyana muhimmanci da alfanun tazarar haihuwa ga mata da kuma inganta rayuwar iyali. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Bayar da tazarar haihuwa abu ne mai matukar amfani ga mata, musamman waɗanda ke halartar asibiti domin neman shawarwari game da batun tazarar haihuwar. A cewar jami'an kula da lafiyar mata, to ko akwai wata matsala ga lafiyar matar da ta samu raunin fahimta a bangaren bada tazarar haihuwa?
Gaskiya akwai matsala saboda ita mahaifa yanda kika san balo haka take. Kina haihuwa tana huruwa tana damewa har idan ta kai ma ga matsala wata za ta iya fashewa. To muna shawartar su da su zo su bada tazara kamar yanda ya kamata. Wani zai bada tazara ta shekara 3, wani ta shekara 2, wani ta shekara 5, wani har ta iya tsawon shekarar da suke so. A yanzu dai a gaskiya ba mu samun matsala, muna samu suna zuwa suna karbar wannan tazarar haihuwa sosai fiye da yanda baki a zato. Don har yanzu a kauyuka mace da take kauye ma za ta zo ta ce a sa mata wannan tsinken wato implant za a sa mata. Muna da shi kala-kala, akwai tsinke, akwai allura ta wata biyu, akwai ta wata uku, akwai kwaya ta masu shayarwa, akwai kuma ta wanda idan dan su ya kai misalin kimanin wata 9 da haihuwa du ana basu.
To kamar ku a wannan asibiti naku dake kuma lafiya matakin farko na Malam Maduri, kamar a wata misali kuna ganin mata sun kai nawa da suke zuwan muku domin karbar wannan tazarar haihuwa?
Akalla ba a kasar ba muna samun kamar 100 ko sama da haka ma wanda suke zuwa karbar tazarar haihuwa kenan zarar sun haihu. Dan yanzu in kin ce kin haihu shap ma ai ba biki huta ba, saboda wannan bai sai in kaza ba hallau ga wani. Amma idan kika bada tazara tsakanin ɗanki na farko zuwa na biyu, at least a ce ki samu kamar shekara 5 ko shekara 3, to kin ga ke ma za ki iya murmurewa, shi ma yaran da kika haifa zai iya murmurewa. Ina ba su shawara dai duk lokacin da ya kamata suka haihu bayan kwana 40 da haihuwa su zo a ba su tazarar haihuwa.
Fatima Abubakar kenan jami'ar kula da lafiya a asibiti da ke karamar hukumar Malam Madorin jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. Shi kuwa wakilinmu na Kano Dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna ne da mata daban-daban waɗanda suka rungumi shirin nan na tazarar haihuwa, a inda suka faɗa masa alfanunsa da akasin da suka fuskanta bayan sun lungumi shirin na tazarar haihuwa.
Sunana Fadila Salisu.
Yi wani irin kallo kike wa shirin nan na gudanar da tazarar iyali?
To yana da amfani ta wani bangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa. Ta wani bangaren kuma yana da cutarwa ta hanyar yan mutum ya amfani da shi wani lokacin shi kenan ba zai kara haihuwa ba.
Ke kin taɓa amfani da wannan magunan yin wannan tazarar iyali?
Na taɓa yi.
To da kika yi kin samu wani koma baya ko kuma wata nakasu da wannan magani?
Na samu ƙwarai.
Kamar me?
Ƙanƙantar da nonon mace ke wannan pills da ake sha, saboda ni ma na experience din wannan, kuma sai da na haɗu da wata da take bayanin ita ya mayar mata da mamanta kamar na masu rigar dangi take faɗa shi yake janyewa sam dan nima na fahimci da cewar shi din ne.
Likita ce ita ta gaya miki haka?
Ita likita ne ya gaya mata.
Amma ke biki jojon likita ba?
Da ta je asibiti ya mata tambayoyi akan abubuwan da take amfani da su da take hakan ta same ta, tace tana amfani da shi sai ce to shi ne.
Sunana Hadiza Muhammad.
Malama Hadiza, wani irin kallo kike wa shirin yin tazarar iyali?
Alhamdulillah, tazarar wannan iyali yana da amfani sosai saboda yana taimakawa mai gida da uwar gida akan harkar tarbiyyar da yara a takaice kenan.
Ke kin taba amfani da shi?
Eh, na taba amfani da shi.
Likita ne ya baki shawara ko kuma dai ke kikai tunani kawai ki sha?
Ni nayi tunani kuma da nayi tunanin sai na tafi wajen likita saboda ba zan yi aiki da ka ba, dole ne je na tuntuɓi likita wanne ne yafi min daidai.
Shan maganin tazarar iyalin ya haifar miki da wata matsala?
A'a, alhamdulillah ba wata matsala tunda je sai da na shawarci likita tukuna kafin in fara.
Sunana Amina Sadiq.
Malama Amina, shin wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali?
Ta wani bangare idan aka kalli shirin tazarar iyali ko dan lafiyar uwa yana da kyau a ce an tsara iyali, amma kuma ta wani bangaren tazarar iyalin yana da matsala tunda mafi yawancin mutane zaka ga idan suka je aka sa musu ayan abubuwan da suke saka na tazarar iyali zaka ga yana ba su matsala, zaka ga wata jini ya balle mata an rasa yanda za a yi, ko kuma wata ya kumbura ta ce ta kiba ba tare da ta san me yake faruwa ba.
Ke kin taba amfani ne shi?
A ni ban taba amfani da shi ba, amma na ga wanda suke amfani da shi kuma matsalar ta faru.
Da matsalar ta faru wani mataki suka dauka?
Eh, to wata je wata na sani matsalar ta taba faruwa haka time din mamijin ta vena, sai makota suka dauke ta suka kai ta asibiti, da suka kai ta asibiti sai asibitin suka yi mata yan abin da za su yi mata, sai suka ce nan da sati biyu ta dawo za su cire mata.
Sunana Sakina Musa.
Malama Sakina, wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali?
Shiri ne mai kyau saboda sometimes zaka ga yawanci in ka tara iyalai da yawa wani kila baka da yanda zaka yi ka tarbiyance su, saboda haka in kai spacing daga wannan zuwa wannan insha Allah zaka sami yanda zaka tarbiyantar da yaranka. Kuma in aka duba yanayin lafiyar yaran da ita kanta uwar, yawan haihuwar ta dole zai iya haifar mata da matsala a lafiyance. Suma kuma yaran zaka ga irin su sun fi yawan samun rashin lafiya saboda yawan ita uwar ma ba lalle ta iya kula da yanda lafiyar ta take ba.
Kin taba amfani da magungunan kayyade iyali?
Ya taba yi sau daya.
Ya taba baki wata matsala?
Eh, gaskiya ya bani.
To dama lokacin da kika sha ba likita ne ya sa kika abin nan ba?
Gaskiya ba likita bane.
To da matsalar ta samu ya akai?
Asibiti na tafi. Da na je sine suka bani shawara cewa kawai na daina shan wannan magani. Sai idan al'ada ta zo a wata na gaba, to sai suka bani shawara ga irin maganin da ya kamata na dinga sha.
Muhammad Salisu Rabi'u kenan wakilinmu na kanan Dabo, inda ya tattauna da wasu mata daban-daban da suka rungumi shirin nan na tazarar haihuwa. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya. A inda yau Malama Florence, jami'a da ke aiki a sashin bayar da shawarwari ga mata ta yanda za su shayar da 'ya'yansu nonon uwa da kuma irin abincin da ya kamata su rika baiwa jarirai da zarar sun kai watanni 6 na haihuwa.
Sannan akwai matsaloli da ake samu. Za ku ga cewa mata wani lokaci suna idan sun haihu za ku ga cewa suna da bakin nonon su yana da faɗi. Ke za ki samu kina wanka ki samu hannunki ki dinga jan bakin nonon har ya fita. Wayansu kuma matsala na biyu shine za ki ga wayansu ba su da ruwan nono sosai. Idan ba kya cin abinci da kyau lokacin da kika fara ciki, ran da kika san kika yi ciki, kina bukatar ki ci abinci ingantaccen abinci mai lafiya. Idan ba ki haka ba, ba za ki samu isasshen ruwan nono ba. Sannan idan aka haifi yaro, ana bukatar ki daura yaron akan nonon nan daga zarar kin haife shi minti 30, kada ma kai minti 30 nan ki daura yaro. Idan ba daura yaro da sauri ba, ruwan nonon nan zai zo da baya, ba za ki samu ruwan nono da sauri ba. Sannan idan kina da ciki, wayansu suna shayarwa suna samun ciki sai a ce wai su yaye yaron. Ba za ki yaye yaron nan ba har sai cikinki ya kai wata 8. Kin ga ka mai kai wata 8 yaron ki ma ya kai wata 6. Sai ki nemi abinci ingantacciya ki bashi. Haka ake shayarwa. Idan yaro ya kai wata 6, komin dabaran cin abincinki ruwan nonon nan ba zai taba isassa ba. Yaro yana girma, yana bukatar sinadarai da zai kara masa lafiyar jiki. Dole sai kin hada da abinci. ba kowane irin abinci bane. Za ku ji ana maganar kunin gyada, mafi yawan mu kunin tsiba suke bayarwa. Ba za ki ba da kunin tsiba ba ko kuma idan an kai a hatsi sai a surfa, ba za ki yi haka ba. Idan kin yi haka kin cire sinadarin da zai sa yaron ki yayi girma, za ki yi kunin gyada. Kunin gyada markadaddiyan gyada ne, ki tace ki daura a wuta da shi, za ki dama gasarar ki ta koko. Za ki fara bashi da zara wannan yaron ya kai wata 6, za ki fara bashi. Idan kin yi surfe kin cire abin da ya kamata yaron ya samu, za ki dinga bashi fatar wake, za ki dinga bashi kamar ruwan awara, za ki bashi akwai wanda ke kira complimentary haɗin hatsi da gyaɗa da wake soya. Idan kika samu hatsinki kofi 6 ko mudu 6, duk abin da za ki gwada hatsin da shi. Da shi za ki gwada gyaɗan, za ki gwada waken soya da shi. In ba ki da gyaɗa za ki yi amfani da ridi, ba za ki yi amfani da alkama ba. Kasa da shekara 2 za ki yi amfani da gero ko maiwa. Sama da shekara 2 sai ki amfani da masara, dan masara ko kuma dawa. Idan kika samu kofi 6 sai ki wanke shi, sai ki busar da shi. Sai ki samu waken soyanki kofi 3. Shi kofi 3 za ki jika shi ne. Idan kika jika waken soyan sai ya kwana. Abin da sai ana barin sai ya kwana, akwai sinadaran da yana cikin waken soya da yake sa gudawa. Dole sai kin kashe wannan sinadarin. Idan kika jika shi sai ki bar shi ya kwana. In ya kwana ki nemi ruwan zafi sai ki zuba kamar minti 5. Sai ki wanke ki bare bawon, sai ki busar da shi ki soya shi. Idan kin soya shi sai ki hada shi da wannan hatsin. Gyaɗa kofi 1, in ba ki da gyaɗa ki yi amfani da ridi, shi ma kofi 1, kun ga ya kama kofi 10 kenan. Sai ki hada ki je a nika miki garinsa. Kullum in za ki dama sai ki diba iya wanda zai sha, ki hada da ruwan sanyi sai ki ruda shi a wuta. Idan kin ruda sai ki sokar da shi, ba za ki sa tsamiya ba. Sai ki sa masa suga ki bashi ya sha. Ana son ki dinga bashi awara ko sai ko alale. Idan za ki yaye, za ki dinga cire nonon a hankali, ba cirewa sau daya ba. Ki kai wurin wata ta duba miki, ko kuma ki ce kin kai ma wata kaka, ba haka ake yaye ba. Da idan kina bada nonon ki sau 10 ne, za ki dinga ragewa. Ki dinga ragewa har yaro da kansa zai dauka, ba tare da kiga yayi gudawa ba ko yayi wani ciwo.
Malama Florence, jami'a a sashen bayar da shawarwari na abinci mai gina jiki na babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa.
Lafiya uban girma kai nake, lafiya uban girma kai nake,
lafiya uban girma kai nake.
Ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da foko. Ya rabbi kara kara man dan idi da sako, ni biya wa mai nisa har ta riski bako. O mai na so a wakar nan
ji yare don murya Amurka da hadin gwiwa da hukumar lafiya kasashe na kasar Amurka USAID suka gudanar a garin na Dutse. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.